Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 8 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai.
Sojojin gwamnatin Afghanistan sun yi nasara akan kungiyar Taliban. An kai wani hari a kusa da wani birni mai arzikin mai a kasar Syria. Kana za a ji irin halin da kasar Haiti take ciki bayan kashe shugaban kasar.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji matsayin fajar shugaban Najeriya kan fatataka ko damke jagororin masu ra'ayin aware da aka yi.
Tsarin mulkin Najeriya ya bada damar fadar ra'ayi, amma maganganu da aka kama yanzu har ana maganan samun makamai don cin wani buri a ta gwamnati ba za ta saki a yi mata wannan ba.
Za a ji abin da ya faru a hari na baya-bayan nan da ƴan bindiga suka kai Adamawa.
Mutanen da suka mutu ya kai 24.
Sannan za a ji cewa Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta amince da ƙarin kasafin kuɗi ma bangaren tsaro, amma sai da ta dan ƙara shi. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. Hajiya Laraba mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin kasar tare da sake karɓe wasu gine-ginen gwamnati bayan kwashe sa'o'i ana gwarzawa. Fadan ya barke a wasu sassan Kala'il Naw, babban birnin lardin Bangladesh, bayan da 'yan Taliban suka afka a cikin dare daga wurare da dama. Mazauna wurin da jami'an tsaro sun ce mayakan masu tayar da kayar baya sun kutsa cikin garin inda suka kwace muhimman wuraren tsaro gami da shalkwatar 'yan sanda na lardin tare da 'yan tarda fursunoni kusan 600 daga babban gidan yarin. Hotunan bidiyo da kungiyar Taliban ta fitar sun nuna fursunoni da suka tsere daga gidan yarin da kuma mayaka masu tayar da kayar baya akan babura suna shawagi a sassa daban-daban na birnin. Gwamnan lardin Husamuddin Shams ya faɗa wa muryar Amurka cewar kungiyar Taliban ta kame dukkan gundumomi da ke kusa da Kail Naw a kwanakin baya, lamarin da ya ba su damar kai hari a babban birnin lardin. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Syria, kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga babban birni mai suna Ramallah da ke da arzikin mai, sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin Kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ta Daesh ko IS ba su sake yin wata barazana ga yankin ba. A watan Maris na 2019, Amurka ta taimaka wajen fatattakar kungiyar IS da ke gabashin Syria, amma ragowar 'yan kungiyar 'yan ta'addan na ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da sojoji da Amurka ke marawa baya a dukkanin gabashin Syria. Wannan sansanin na Amurka yana ɗaya daga cikin waɗanda aka saka kayan aikin soji na farko da sojojin Amurka suka gina biyo bayan sa hannun Amurka da Syria a watan Satumbar 2014. Sansanin wanda ke kan tsohuwar hanyar karkara inda aka kare shi da wata doguwar katanga a ciki filin jirgin sama da ake amfani da shi don jigilar sojoji da kayan aikin soja ya raba wuraren zuwa guri biyu, ɗayan sojojin Amurka ne ke zaune a ciki. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. an kashe shugaban kasar Haiti da ke cikin rudani yana da shekaru 53 Jovenel Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa amma ya mulki Haiti sama da shekaru 4 yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkin sa an kashe Moise ne a gidansa a jiya Laraba bayan wani shiryayyen hari da wata kungiya da ta kware da kuma take dauke da manyan makamai ta kai a cewar Prime Minister rikon kwarya Claudie Joseph Moise ya kama aiki ne a watan Fabrairun 2017 inda ya yi alkawarin karfafa cibiyoyi yaki da cin hanci da rashawa da kuma samar da karin jari da ayyukan yi ga kasar da ke fama da talauci amma wata babbar zanga-zanga ta dabaibaye gwamnatinsa kuma masu suka sun zarge shi da kara zama mai kama karya matarsa Marty Moise ta ji rauni a harin har yanzu tana asibiti
an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bakin mai magana a madadinsa Garba Shehu yayi bayanin matsayin gwamnatinsa kan fatataka ko kama wasu jagororin masu ra'ayin a raba ƙasa ko yin barazana ga haɗin kan ƙasa a hira da wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa Garba Shehu ya fara da amsa tambaya kan matsayin gwamnati kan yadda jami'an tsaro suka tunkari al'amarin da cewa
hakika jami'an tsaron Najeriya sanda soja da masu bincike na sirri ai sun yi rawar gani ganin cewa wayannan mutane guda biyu da ke magana sun addabi jama'a kamar shi wannan da yake shugabantar IPOB da ke kasar Ibo ai ɗaruruwan jama'a a ta sanadin kashe su kuma suka kona dukiya da ofisoshin 'yan sanda da motoci sun fi 55 don shi kuma mutanen da aka karkashe dinnan ma jami'an tsaro ne saboda haka farnashi aka ɗauko gagarima wanda yake duk wani da yake wannan yanki hankalinsa a tashi yake kuma alhamdulillahi sai ga shi jami'an tsaro da suka je suka fafata yaki da su abubuwa sun lafa ba shi idan aka je aka samo madugun aka kama shi to hankali ma zai fi kwanciya kuma dama ai shari'a ake masa akan cin amana kasa ne ita rubai ya gudu to a dawo a ci gaba da wannan shari'a in kuma akwai ta sabuwar masu a dora shi kuma wannan shi ma na kasar Yoruba da aka je aka kai hali gidansa kowa ya san irin kalamai nasa kowa ya san barna da ake ta kuma a tsarin mulkin Najeriya ya ba da damar faɗi ra'ayi amma maganganu da aka kama yanzu har ana maganan samun makamai don cin ma wani buri a ta gwamnati ba za ta saki a yi mata wannan ba da barna da ake a arewa maso gabas da arewa maso yamma na kasar fatan mu shine da daidai waɗanda suke jagoranta wayannan abubuwa za a kamo su kuma za a danka su a hannun kotu don ta musu shari'a
to amma mallam garba na ga tuni an fara sukar gwamnati ko jami'an tsaro akan hanyoyin da aka bi na ko kamo shi shugaban IPOB wato Nnamdi Kanu da kuma harin da aka kaiwa shi Sunday Igbohu wanda ake ganin kamar an saba ka'idojin haƙoƙin na bil adama ko dokokin ƙasa da ƙasa
eh to ai ka san suna da magoya baya kuma akwai wanda suke daure musu gindin tukila da musu kudi ma su yi wayannan barna amma idan akwai yarjejeniya tsakanin kasa da kasa ta musanyin masu laifi yana saba doka a cikin aiwatar da wannan yarjejeniya kasashen nan da yawa na duniya Najeriya tana da yarjejeniya da su idan suna da nasu su ma irin wannan fitinan mutane a nan Najeriya muna da nauyin mu dauka mu danka su a hannun su can ai musu shari'a kuma wannan musu da can su kawo eh kenan idan jami'an tsaro suka ga yaci mutum aka ce ya zo bai zo ba na ba su da wani zaɓi in ba su kai mar hali su je su kama shi ba
to amma ba ku damuwa ce akwai mayan jami'an gwamnati kamar gwamnoni da ke goyon bayan waɗansu abubuwa da waɗannan 'yan ta'addan suke yi
to ina dai so tabbatar maka jami'an tsaro suna nan suna bincike akan masu daure gindi ga waɗannan masu wannan fitina saboda haka ba san inda binciken nan zai tsaya ba sai mu jira mu gani
a gaida Umar ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya
kasashen duniya sun gaza tallafawa ƴan kasar Myanmar a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba ya kuma yi kira da a sanya takunkumi kan mai da iskar gas na kasar don maganin gwamnatin mulkin soji da ke mulkin kasar a lokacin da yake jawabi ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Thomas Andrews mai ba da rahoto na musamman kan ƴancin ɗan adam a Myanmar ya gabatar da matakai da yawa don magance rikicin kasar kudaden shiga da ake samu daga bangaren mai da iskar gas hanya ce ta shigar kuɗi ga mulkin soji kuma an kiyasta abinda suke bukata kenan don ci gaba da mulkin nasu da kula da jami'an tsaro da ke ba su kariya bisa gadon mulkin nasu ya kamata a taka musu birki inji Andrew watanni biyar da suka gabata sojoji a Myanmar sun hambarar da zababbiyar gwamnatin demokradiyyar kasar tun lokacin da suka kwace iko gwamnatin da ke mulki wadda a hukumance aka fi sani da Tadmawad ya yi amfani da karfi wajen dankwafar da masu bore inda ya kashe kusan mutane 900
Gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda da daren shekaran jiya aka kashe mutane wajen 24 a karamar hukumar Hong ta jihar Adamawa. Salisu Muhammad Gareka.
Alamar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta barbarcewa yake yi inda waɗansu wadanda ake zargin ƴan bindiga suka sake afkawa wani ƙauye da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawa inda al'umman wannan yanki suka yi watsewan dambe. Mazauna wannan yankin sun tabbatar mana da cewa kawo yanzu an rasa rayukan mutane sama da 24 waɗanda aka jinkata ba a san iya yawansu ba. Wani matashi mai suna Jerry shine wanda ya tabbatar mana da cewa an afkawa wannan ƙauye nasu ne da misalin karfe 5 zuwa 6 na safiyar jiya.
Gwamnan da faran da sojojin da ƴan bangal nan sun shigo kan su shiga zuwa cikin da nan yanzu sun cikin jeji na yanzu kan cikin na yanzu. Sojojin ma ba da wata abu da ta su shiga. Ciro ne yanzu ba mutane ciki kalilo ne ka sai maza ne kuma maza ma ba duka mutane ba yawanci mutane an wadda mana bayan garin wadan su. Kawai na shiga da safi da kai na ne su samu sun zuwa mutane. To karfe 6 da 5 ko 5 ne wani suka shigo ne da Allah suka shigo sai wannan.
Haka ta sanya na sake yunkuri na tattauna da wani dattijo a wannan yankin a bisa alƙawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba ya ko tabbatar da cewa an rasa rayuka sama da 20
ƴan bindiga sun shigo da sassafe cikin karfe 5 na safe suka fara harbe-harbe suka kashe mutane a yanzu dai shigo da aka samu na mutane da suka mutu ya kai 24 yawancin mazauna da nadi sun gudu zuwa Hong wasu sun shiga jeji wasu sun zo Yola to akwai wasu da dai ba su mutu ba an dan ji musu rauni an kawo wasu treatment wasu kuma suna hanya za a kasu zuwa FMC Yola amma ba yana ya kamata an kasu zuwa FMC
ba wani agaji ne da jami'an tsaro suka bayara wannan yanki
ba iya sanar ma sojoji da wuri ba amma da aka gaya musu da maharba da sojoji sun shiga garin bayan wayancan su riga sun gama sun gudu sun shiga garin sojoji ne suka shiga jeji suka samu wasu gawawaki a garin gudu wadanda aka karkashe 24 wanda confirm an ga gawawakin sun mutu wadanda suka jera wani kuma ba mu san sigon din ba yanzu amma akwai wasu a asibiti a Hong wasu kuma an kawo su a nan Yola.
Hakan ta sanya na yi kokari domin jin ta bakin mai magana da yawon rundunar sojojin jihar Adamawa ya tabbatar man da cewa lallai lamarin ya auku amma ba a ba su damar yin magana akan wannan matsalar ba sai dai babban ofishin su da ke birnin tarayya Abuja. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Salisu. Daga batun tsaro kuma sai maganar kuɗi wacce za ta kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda majalisar dokokin tarayyar kasar ta amince da ƙarin kasafin kuɗi musamman ma don inganta tsaro amma sai da ta dan kare yawan kudin. Madina Dauda gare ki.
Majalisar ta amince da wannan kwarya-kwaryar kasafin ne da kari domin a ce wan sanata Barau Jibrin wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin kasafin kudi na majalisar dattawa an yi kyakkyawar nazari kafin a dauki wannan mataki.
Dama shi shugaban kasa a yanda da ya kawo akan biliyan 895 naira. To kuma bayan an gyare-gyare aka samu karin wajen naira biliyan 81 abu ne. To wannan dama shi tsarin demokradiya shine shugaban kasa zai kawo tunaninsa akan abin da ya shafi kasa. To ki kusan majalisa za ta duba ta gani shin abin da aka haɗin nan sun tafi daidai da irin bukatun kasa ko da gyara akai. Ma'ana dai a tantance a duba. To a cikin tantancewa sai magagancewa akwai waɗanda ya dace a basu kuɗin ba a basu ba. Kasa an ce dan adam ta dake shi goma ba. Komin basirarka, komin tunaninka, to ba zai yiwu a ce za ka iya yin komai da komai ba. Shugaban kasa babu shakka fa shugaban kasa ta yi kokari, ta yi abin da ya dace, ko shi ba shugaban kasa ya sa basira cin abin da ya yi rawan gani. Amma kamar na faɗa, to dole ne ya zamana inda ka tara mutum 300 ko da su 'yan masa wakilai su 160 ko 900, to za a ga dole ne a gano wani abu wanda wataƙila an manta ba a saka cikin abin da shugaban kasa ya kawo ba.
To ko ɓangaren zartarwa sun faɗi inda za a samu waɗannan kuɗaɗe har ila yau. Ga sanata Barau Jibrin
sun fada akwai wurare kaman akwai asusu daban-daban waɗanda kuɗaɗen suke, to kuma sun fada yanda za a je a samu kuɗaɗen wanda za a hada gabaki ɗaya wajen biyan wannan bukatu waɗannan bukatu da aka riga aka lissafa a cikin wannan kasafin kuɗi.
To sai dai ga mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma kwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya tsokaci akan batun yana cewa
kai wannan ba wani abin azo a gani bane kuma ba wani abin madalla bane ga ƴan Najeriya. Gwamnatin nan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tunda Najeriya ta samu ƴancin kai. To amma ai abin da talaka yake son gani da kuma shi dan Najeriya shine ya ga abin a ƙasa. Jami'an tsaron Najeriya ba abin da suke iya kokari illa kawai suna kokarin su kare kansu ba wai su kare al'umma ba. Kuma sannan idan an yi samu sabani an yi abin da ba daidai ba a dauki matakin babu sani babu sabo.
A lokacin da yake jawabi akan kasafin kuɗin da muhimmancin sa ga ƙasa musamman akan sha'anin tsaro, shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya bada tabbacin majalisa za ta sa ido sosai domin ta ga an yi amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsamta gwiwa.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali zai dora a bibiya kan dokar da aka kafa a karamar hukumar gwamnatin ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima dokar da waɗansu ke gani ta take hakkin al'umma. A yau ma muna tare da bakin da suka bakunci wannan shiri Honorable Salisu Abdullahi Gumel Comrade Haya Shu'aibu Ngogo sai kuma barista Amina Umar Hussein sekretary kungiyar mata ta kasa da kasa da ake kira FIDA reshen jihar Kano Muhammad Ibrahim Kori gare ka
barista na ga kina taimakon ya saboda an ce nama ya da huru mu danye me zaki ce
to kamar yanda mai makamarata ya fada kuma kamar inda na fara fada in ka duba da tanade da don dokar idan mutum magana muke ta ilimi idan mutum yayi duba na tsanake a bangaren shari'a ta nasara wato common law da bangaren shari'ar musulunci in nayi a fahimta ta kuma a hangina wannan dokar da akai duk da kenta da kyakkyawan yadda yasa akai to za ta shaka shi
a ina kina
ko a kotu ko a gurin mutane dalilai na kuwa shine na farko a koyarwa ta yin doka akwai wasu abu da muke cewa gwaji ko ma'auni da ake sawa na farko shin me yasa aka yi dokar tambaya ta farko kenan wanda daman honorable ya riga ya faɗi dalilan da yasa akai na biyu sai ka tambayi kanka da can akwai doka wannan dokar ta baya ta kasa cimma burin abinda aka tanade ta dan yi fushi yasa akai wannan tambaya ta bi kenan sai ka duba ta uku kaga wai shin ne abinda ake cewa what is the true intention of the legislators su wa'anda suka yi dokar menene ainihin makasudin da yasa suka yi ta to idan ka duba wa'annan amsoshin in ka zo a ma'auni na bangaren shari'a zaka ga cewar idan ka hada shi da wannan supremacy na constitution da wasu abubuwa idan ta tsallake iya local government to in ta tafi ko jiha tinda dokar bylaw ce ta local government idan ta tafi jiha za ta zama ba a san ta ba
to amma kuna kira cikin da suke cewa za ta sha wahala in take sama a shin kudaku ke kuma kince shi wannan constitution din shi ya baiwa majalisin kananan hukumomi su yi abin da kuke kira bylaw kamar ba ta ganin akwai cin karo da juna an bayar da hannun dama an kwace da hagu misali an bani izini na yi dokar da ta shafi hurumin yanki na kuma an zo an ce wai akwai wani yanayi kuma da za su zo ba ta da tasiri
to ban san yanda zan faɗa ba akwai abin da muke cewa derogable right da wanda ake cewa da yanar derogable wannan abu idan ka duba dokar ita an yi ta ne iya mutanen gume ita kuma dokokin mu na Najeriya ba a yi ta ba iya gume local government misali karamar hukumar gume yanzu misali yana daga cikin amfanin ɗan majalisar da muke da su wannan doka an fahimce ta tana da kyau tayi za a iya bin waɗannan matakai na zaman doka ta zama doka har ta kai matakin tarayya ai amending din ce zamana an yi ko kuma a zo ai testing din ta a kotuna a zo a ga daga shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci zuwa kotun offer zuwa kotun shari'a court of appeal zuwa court of appeal zuwa supreme court a ga validity din ta is it the foganan abinda suke cewa ta dace kamar yanzu misali idan kuma ka duba ta bangaren addinin musulunci a cikin wannan dokar akwai inda na gani cewa sun kayyade cewa dauri wato sadaki it should be reasonable sadaki ya zama reasonable wato ya zama yayi daidai da hankali wanda kuma an ka duba sai kaga ya sha karo da abin da shari'ar musulunci ta faɗa tunda a shekara da shari'ar musulunci ce akai mutum zai iya ba tun daga farko har karshen dukiyarsa a matsayin sadaki to kaga
reasonable din
ali in ka zo fassara ta shine abin da nake faɗa cewa za a samu abin da yake reasonable a guna ba shine reasonable a gurin wani
ba yau to ai shine za ta zama abude
to ai yanzu misali zaka ga dokar za ta samu matsala in wannan yana ganin shi reasonable kuma akwai abin da a musulunci ake cewa sadaq misal wato mace a bada sadaki of her equal idan graduate ce ba ka dauki wanda take ettan langoro ka ce ka bata sadakin naira 50,000 ka dauki duk graduate misali ka bata sadakin naira 10,000 ko naira 2,500 bai yi daidai da darajar ta ba shi yasa musulunci shi kanshi bai kayyade ba duk da dokan nan kamar yanzu misali betrothal gift
amma wannan kalma ta kuma ta reasonable da kuke magana a nan ce za ta sha fassarori daban-daban wataƙila ni abin da yake reasonable shine abin da zan iya saniya ɗaya ce zai iya nake da ita ita ce kancan dukiyata kuma zan iya bayarwa don haka na yi biyayya ga wannan dokar idan kuma ya haya shi aibu ungogo saniya ɗari yake da ita sanda ɗaya kenan zai iya bada ita ba ta ganin yana shi ma ya faɗo a cikin wannan reasonable din da ake ta magana
ya faɗo amma abin da nake so na nuna maka su kamar idan ka duba abin da ake cewa preamble
makaddama
yawwa gabatarwar dokar an ce dan a saukaka akai ba na san saboda gaskiya idan na ce maka zan dauko maka fassarar kaman kaga subir total gift din nan da suke faɗa kamar kyauta ta wannan sun ce an haramta ta kayan na gani ina so kayan wane ne duk waɗannan abubuwa ne wanda da za a kai su kotu za su sha fassara kayan na gani ina so zai iya yiwuwa kawai ya ga waya misali ta 150 ko ya bata ya ganta ne ya ce yana so ya bata to wanda ita kuma ta saba da wannan dokar amma kada mu shiga cikin terms din abinda nake dubawa ko abinda nake faɗa a kullun kuma matsalar Najeriya shine ba wai zaunawa ayi dokar ba mun sha gani an yi dokoki kala kala kuma yanzu nan ma a kadamin da nake cewa ake yaya za a gyara constitution din Najeriya kullun gyaran shi ake
kullun gyaran shi aiki ne ta
ba aiki da ita ba babban matsalar mu shine halayyar mu da dabi'ar mu
wannan rubul kun yi doka yanzu an shiga wata na hudu ko ma na biyar da fara aiki da ita akwai abin da ake cewa public compliance da ya ga dokar yanzu a yanzu ya take ne
to ni gaskiya saboda Allah daga tasowa ta zuwa yanzu ban ma taba ganin dokar da ta karfi ba cikin gaggawa ba da soja ba da dan sanda ba da bindiga ba irin wannan dokar because zan saboda zan gani karfe 5 na yamma daga ga mata kaga da su ne suke da kan rauni da sakaci muna ga mata ana ta sauri cewa mu je maza maza ne je mu kai amarya saboda irin doka ce zaka ga an yi biki sai daga taron mata kan aure ba wannan maimai din da ake ba wani kida da ake na badala zaka ga kafin bagarba kowa an tarwatse an watse musu ta zo gida ta ga diyanta da ta bari ta je jiki ta dawo ta same su a gida sannan zaka ga cewa idan aka zo ana san ai wani abu domin akwai masu taurin kai sai kaga ƴan unguwa ne suke yi maku waya wani mun ga wuri kaza ana shirin ayi kaza ku turo mutane a zo a hana so kaga mutane suna da bukatar wani abu kenan sannan wani abu da yake faruwa shine sai ka je masallacin juma'a sallah sai ka ji malamai suna ta magana Allah ya wa wanda suka sa dokar nan albarka in ka zo cikin community ka zauna sai ka ji mutane suna yabon wanda suka kawo da ita hukumar da ta yi da wanda suka kawo akasin sa sai suna ta yi musu fatan alkhairi cewa wannan abin ya daidai so ba za mu taba jin ba inda nake ji idan mun zo wajen ma'auni na jama'a inda nake jin dan matsala sai a wurin iyayenmu mata su kuma iyayenmu mata fahimta ce ba su yi ba
menene korafus
yau korafus ba ka san ce irin yata ni ma kamar yar sarki ce yanda aka wa kowa haka za a wa kowa akwai bambanci mu wannan hikimar yin dokar mun ba da mafaka idan mutum ya yarda ya fake so ya samu rayuwar sa ta musu dadi misali uba zai ce ba zan yi ba gara doka ce shikenan dama bai da kudin gara baki zai ce shi namiji zai ce ba zan yi ba kayan aure an hana ba zan yi ba akwatuna dama bai da kudin baki zai ce yayi so tun daga doka ta zo yayi kwaba ba abun kunya bane in bai ba domin in ya bi doka da iyayensa suka yi yan gari bai bi laifi haka zaka idan iyaye sun bi doka sai ba zan yi ba gara wallahi doka ce tsoro nake ji ba bi laifi
akalla za a iya cewa mutane na biyayya ga wannan doka ya zuwa yanzu dai
sosai
to a gaishe ku duka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji ko wannan doka ta samu karbuwa tsakanin al'ummar karamar hukumar Gumel da kuma abinda hukumomi ke hange za a cimma da dokar kafin nan a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice
a jiya Laraba mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin ƙasar tare da sake karɓe wasu gine-ginen gwamnati bayan an kwashe sa'o'i ana gwabzawa a cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Siriya kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga gari mai suna Ramallah da ke da arzikin mai sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin Kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ba su yi nasara ba an kashe shugaban kasar Haiti da ke cike da rudani yana mai shekaru 53 Jovenel Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa amma ya mulki kasar Haiti sama da shekaru 4 yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkin sa
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya ni jar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Chibwa Hero Dodoniye da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalaba Sigarba ke muku fatan alheri wassalam.